ونستعينه ونستغفره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دمك مغانا yammacin ranar Asabar ce da daidai da 11 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431, daidai da 21 ga watan August shekara ta 2010. Wannan shi ne kasan na 8 daga cikin jerin gyar karatu na ilimin hadisi da muke a cikin littafin Nukhbatul Fikr wallafar al-Imamul Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, Allah madaukakin sarki gafarta mishi. Mun kwana akan wata mas'ala mai matukar muhimmanci, wadda idan malamin hadisi ya hada kalmomi guda biyu waɗanda a zahiri suna karo da juna, menene ma'anarsu? Ma'ana mun san cewa hadisi sahihi shine hadisin da ya cika sharuɗa biyar. Sharaɗin farko shine a samu mai riwaya adili ne, sannan mai riwaya yana da ainihin wato cikakkiyar hadda, sannan akwai a samu ittisalus sanadi, saduwa ta tabbata tsakanin shi da malamin shi da ya ce ya karbo daga gare shi, sannan ya zama babu shuzuzi a cikin ainihin isnadin ko matinin, haka kuma babu illa a cikin isnadin ko matinin. Idan aka samu wannan hadisi ya zama sahihi. Amma sharadi daya daga cikin biyar nan ya sauki shine madadin a samu cikakkiyar hadda, sai aka samu khafifu dab, hadda ta sauki, ba wai ta rushe ba, ba ta lalace ba, hadda ta sauki, shikenan hadisin ya zama hasan. To matsala ita ce, yanzu kun ji yadda hadisi yake zama sahihi, kun ji yadda yake zama hasan. To idan aka samu wani malami ya zo ya ce wannan hadisin hasan ne, sahihun ne, abinda ke haifar da rudanin shi ne, yana cewa kenan wannan hadisin wanda ya ruwaito shi na da cikakkiyar hadda kuma yana da saukin hadda. To ya za a yi mutum ɗaya ya zama yana da cikakkiyar hadda kuma yana da saukin hadda? Ba zai yiwu ba. Sai malam ya ce fassara haka ɗayan abu biyu ne, shine ko dai hadisin yana da isnadi guda biyu ne. Malamin yana nufin hadisin nan yana da isnadi biyu, ɗaya hasan ɗaya sahih, ko kuma malamin san da ya zo yana yin wannan hukuncin yana kokwanto ne cewa wannan isnadin hasanun ne ko kuma sahih ne. To in ya zama wannan ce fassarar cewa wannan isnadin hasanun ne ko sahih ne, to kenan yanzu ya yi hukunci, bai da tabbas game da hukuncin, bai tabbatar ba, amma yana da yakinin hadisin hasan ne. Amma shakkar da yake shine me, ko ya kai sahih? To hadisin da yake da wannan siffar, akwai kuma hadisin da wani malami ya hukunta shi da wannan siffar. In aka samu wani malami ya zo ya hukunta shi yanke ya ce sahih, to wancan hukuncin na wancan malamin ya fi wannan ƙarfi kenan, domin wannan ya hukunta shi a shakka hasan ko sahih, wancan kuwa hukunta shi a yaƙinin cewa sahihi ne. Ko kun fahimci wannan jama'a? To wannan matsalar ina so zan karanto mana wasu sharhi, wani sharhi mai matuƙar fa'ida wanda al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin wannan sharhin nashi ya kawo dangane da matsalar Tirmidhi, wanda Tirmidhi ya shahara da yawan cewa hadisi hasan, ya shahara da yawan cewa hadisi hasanun sahih, ya shahara da yawan cewa hadisi hasanun sahihun gharibun. Ina fata an gane. Sai malam ya ce fa in qila, da za a ce qad sarraha at-Tirmidhi bi anna sharta al-hasan an yurwa min ghairi wajihin. Tirmidhi a wurin shi ya ce hadisi hasan, ko hadisi ba zai zama hasanin ba sai in ya zama an ruwaito shi ta wata hanyar daban. To kenan fa kaifa yaqulu fi ba'd al-ahadith, tunda kuji Tirmidhi ya ce hadisi baya zama hasanun sai an ruwaito shi ta wata hanyar daban, ya zama hanya nawa kenan mafi karanci? Biyu. To wanda ka hada wannan maganar da kuma cewa da baka ga yana wasu hadisai hasanun gharibun ma na'rifuhu illa min hadha al-wajhi, sai zai ce wannan hadisi hasanin ne
gharibun, ma'ana hadisin nan hasan ne, mai hanya daya dan ba mu san shi ba ma sai ta wannan fuskar. Yanzu a baka ina son sai kun gane statement of problem, shine ku gane asalin matsalar tukuna. Mecece matsalar? Tirmidhi ne yace hadisi hasan dole ya zama yana da mafi karancin hanya biyu. Kuma mun karanto a baya cewa hadisi gharibi shine hadisi mai hanya daya. To yanzu kenan a ƙarƙashin wannan abu da muka karanto da wannan magana ta Tirmidhi, ya za a yi a hada hasanin gharibun? Zai yiwu? Ba zai yiwu ba, domin ma'ana hasan a wurin Tirmidhi hadisin da yake da mafi ƙarancin hanya biyu, ma'ana gharib kuma hadisin da yake da hanya ɗaya. To yanzu ya za kai ka iya hanya biyu, hanya ɗaya a ɗaya? Ko kun fahimta jama'a? To kun ga wannan ya zama matsala. Sai malam yake cewa fal jawabu, amsa akan haka, anna Tirmidhi lam yu'arrif al hasana mutlaqan, lam yu'arrif al hasana al mutlaq. Tirmidhi ai da ya tashi ba wai ya ce hadisi hasan ne kai tsaye ya ta'arifi ba, a'a, wannan ta'arifin nashi ba yana gaskatuwa bane akan kowane hadisi hasan. Wa inna ma arrafa binau'in khas minhu wa qa'a, wa inna ma arrafa bin ina karanta abin da ke cikin nuskha ta ne fa. Wa inna ma arrafa binau'in khas minhu wa qa'a fi kitabihi. Imam at-Tirmidhi yayi ta'rifin wani nau'i ne na hadisi hasan wanda ya faru a cikin littafin shi. To nan barin warware muku matsala. Matsala ita ce hadisi hasan kamar yadda muka ji yana zuwa ta hanyoyi daban abu biyu. A iya wannan ilimin da muke bayarwa dan kada wata rin karatu ya nisa ka ga an sake kawo wasu hanyoyi da hadisi ke iya zama hasan. A iya wannan matakin da muke hadisi na zama hasan ne imma ya zama yana da hanya guda daya, wanda ya ruwaito wannan hanya guda daya yana da saukin hadda, dan haka sai zama hanya daya ce. Amma mai hadisin yana da saukin hadda, dan haka hadisin ya zama hasanun li zatihi. Ko kuma hadisin ya zama munjabar ne, da'ifi ne isnadin shi, amma da'ifancin ba mai tsananin rauni ba. Kamar wanne iri? Kamar mursali. Kamar wanne iri? Kamar mudallasi. Kamar wanne iri? Kamar riwayatul muhtalit. In aka sami ire-iren waɗannan suka ruwaito hadisi ɗaya da waɗannan siffofi guda uku, to in ka tarkata ukun gaba ɗaya to za su haɗu su bai wa hadisin mafi ƙarancin martabar da ake kira hasanun li ghairihi, ko jayyid, ko salih. Ku kiyaye. Idan kun gane wannan da kyau, sai mu dawo mu ce to Tirmidhi lokacin da yake ta'arifi yana ta'arifin wannan na ƙarshe ne, shine hadisi hasan wanda yake zama hasan saboda yana da hanyoyi da yawa. A ƙarƙashin wannan, wannan ta'arifin ne kadai Tirmidhi yayi. Ta'arifin can na Tirmidhi bai hada da wancan hadisi wanda ya zama hasanun li zatihi ba. A ƙarƙashin haka, idan ka ga Tirmidhi ya ce haza hadisun hasanun gharibun, to wannan irin hasan din Tirmidhi bai ta'arifin shi ba. Me yasa bai ta'arifin shi ba? Saboda ta'arifin shi ko kuma sanin irin wannan sha'i'a ya yalwatu ko ina. Hasanun li zatihi ne wanda yake da isnadi daya, dan haka Tirmidhi sai ce hada hadithun hasanun gharibun ma na'rifuhu illa min hadha alwajh. Abinda yake cewa wannan hadisi hasanun li zatihi ne, mai hanya daya, dan haka ba mu ma san shi ba sai ta wannan hanyar kawai. Kaga kenan yanzu a lokacin da Tirmidhi yake cewa hada hadithun hasanun yayi shiru, yana cewa hasanun li ghairihi kenan. A lokacin da yake cewa haza hadisun hasanun gharibun, ko hadisun hasanun sahihun, ko hadisun hasanun sahihun gharibun, to yanzu abin da yake nufi da hasan ba shine abin da yake nufi da Hassan a can in ya fadi shi kadai ba, dan haka ka bambance. Idan Tirmidhi yace hadha hadithun hasanun yayin shiru, to yana nufin hasanun li ghairihi. Idan ya hada husnu wannan Hassan din da wata kalma kamar sahih ko gharib, to nan kuma yana nufin hasanun li dhatihi. A ƙarƙashin wannan sai mala yake cewa wa innama arrafa bi nau'in khasin minhu wa qa'a fi kitabihi. Tirmidhi yayi kokarin kawo wato ta'rifin wani hadisi ne khas wanda yake hasan wanda ya samu a cikin littafin shi, wa huwa ma yaqulu fihi hasanun, shine hadisin da yake cewa hasan min ghairi sifat, wa zalika annahu yaqulu fi ba'd al ahadith. Domin kuwa Tirmidhi a wasu hadisi zaka ji yana cewa hasanun, wa fi ba'daha a wasu sai ka ji ya ce sahihun, wa fi ba'daha a wasu sai ka ji ya ce gharibun, wa fi ba'daha hasanun sahihun, wa fi ba'daha a wasu sai ka ji ya ce hasanun gharibun, wa fi ba'daha a wasu sai ka ji ya ce sahihun gharibun, wa fi ba'daha a wasu sai ka ji ya ce hasanun sahihun gharibun. To ne fassara duk waɗannan kalmomin in Tirmidhi ya faɗe su. Idan Tirmidhi ka ji ya ce hasanun kadai bai hada da wata sifa ba, yana nufin hasanun, hasanun li ghairihi. Idan ka ji ya ce hasanun ya hada da ainihin sahihun, to yana nufin hasanun li dhatihi. An fahimta? Idan ka ji ya ce sahihun yayi shiru, to nan taka iya yiwuwa ya nufi sahihun li dhatihi, amma a mafi yawancin lokacin ka ji ya ce sahihun kadai, to yana nufin li ghairihi. In ko kai tsaye ka ji Tirmidhi ya ce hadha hadithun gharibun yayi shiru, to duk ɗaya ne da yana cewa hadha hadithun da'ifun, da'ifun kawai yake nufi. In ka ji ya ce hasanun sahihun, hasanun sahihun, abin da yake nufi da hasan anan li dhatihi, abin da yake nufi sahihun anan li dhatihi ko li ghairihi, kenan sai zama hadha hadithun hasanun li dhatihi wa lahu isnadun sahihun li dhatihi. Dan haka zai zama hadisin yana da isnadodi guda biyu, ɗaya hasanun li dhatihi, ɗaya sahihun li dhatihi. Ko kuma yana nufin wannan hadisin ko dai sahih hasanun li dhatihi ko kuma sahihun li ghairihi ko a bisa shakka. Idan kuwa ka ji Tirmidhi ya ce sahihun gharibun, yana nufin wannan hadisi sahihun ne li dhatihi, gharibun kuma yana nufin ne hanya daya. Idan ka ji ya ce hasanun sahihun gharibun, yana nufin wannan hadisin hasanun sahihun gharibun, hadisin nan yana da hanya daya, amma ita hanyar daya ko dai hasanun ce ko kuma sahihun ce. To sai malam ya ce wa ta'rifuhu, dan haka ta'rifin da Tirmidhi ya yi wa hadisi hasan ya ce shine hadisin da ya zo ta wata hanya, innama waqa'a 'ala al-awwal faqat, kadai wannan ta'rifi ya sauka ne akan hadisi na farko kadai, shine wanne? Hasanun li ghairihi. Wa ibaratuhu turshidu ila zalika, domin maganganun da yake ma zaka ji na nuna haka. Haythu qala fi akhir kitabihi, da yazo karshen littafin shi sai yace wa ma qulna fi kitabina, dukkan wani hadisi da kaji a cikin littafin mu mun ce hadithun hasanun, fa inna ma aradna bihi husna isnadihi indana, muna nufin kyautatuwa isnadin shi a wurin mu. Iz, domin kuwa kullu hadithin yurwa, domin duk wani hadisi da aka ruwaito shi, la yakunu rawihi muttahaman bikadhibin, ba a tuhuma mai riwaya shi da ƙarya. Wa yurwa min ghairi wajhin, kuma ana ruwaito shi ta wata fuskar daban, na uzalika makamanci haka, wala yakunu shadhan, sannan kuma ya zama ba shadhi ba, fa huwa indana hadithun hasanun, to wannan hadithin a wurin mu hadisi ne hasanun. Me yake nufi hasanun wa na'im li ghairihi? Dan ya ce ne wa yurwa min ghairi wajhi nahu zalika, ana ruwaito shi ta wata fuskar banda waccan da aka ruwaito, amma ita waccan din ta zama babu ne wanda ake tuhuma da ƙarya babu shuzuzi a ciki illa matsalar da ke ciki matsala ce mai sauki ita ce wannan mutumin da ya ruwaito akwai hadisan shi da ake iya karbe akwai hadisan shi da ba a iya karbe me yasa saboda rayuwar shi ta farko ba ya da matsala hadda ba hadisan da ya ruwaito ana iya karbe rayuwar shi ta ƙarshe hadisan shi ba a karbe saboda ya samu matsala to hadisin da yazo an kasa tantance wannan a halin ruwayoyin shi ne na farko daga daliban shi na farko ko daga na ƙarshe ne sai aka hukunta wannan hadisi da mai rauni to kaga shi kanshi wanda ya hukunta hadisin da mai rauni ba tabbas bane saboda bai iya tantancewa bane dan haka sai saka shi a cikin masu rauni to idan wannan hadisin yazo ta wata hanya wanda ita kuma wannan hanyar wani ne wanda yake tabi'i yazo yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace shi ne nan ana tantama shin sahabi ne ya faɗa mishi ko ba sahabi ba dan haka sai aka hukunta cewa wannan mursali ne mursali kuma da'ifi ne amma kun ga shi ma ba a tabbatar ba to me zai faru wannan yana nuna mana wannan hanyar bata mutu murmus ba amma wanda ya hukunta ta akwai dan shakka game da hukuncin to aka samu hadisi daya ya zo ta hanya biyu daya hanyar mursala daya hanyar mudallasa daya hanyar riwayatul mukhtalif to in ka hada waɗannan hanyoyin guda uku to yartaqi ila hadisin hasanin li ghairihi ina fata an gane sai malam yace fa urifa bihadha to da wannan bayani da Tirmidhi yayi da kanshi sai aka gano annahu inma arrafa alladhi yaqulu fihi hasan kawai Tirmidhi yayi ta'rifin hadisin da yake cewa hasan ne faqat amma ma yaqulu fihi hasanun sahihun hadisin da Tirmidhi yake cewa hasanun sahihun aw hasanun gharibun ko hasanun gharibun aw hasanun sahihun gharibun ko yace wa hadisi hasanun sahihun gharibun falam yu'arrij ala ta'rifihi wannan Tirmidhi bai ta'rifin shi ba dan haka Tirmidhi bai ta'rifin hadisi hasanun li zatihi ba yayi ta'rifin hadisi ne hasanun li ghairihi kama lam yu'arrij ala ta'rifi ma yaqulu fihi sahihun kama yadda har wa Tirmidhi bai ta'rifin hadisin da yake kira sahihi ba bai ta'rifin shi ba faqat aw gharibun faqat kama yadda Tirmidhi bai ta'rifin hadisin da yake cewa sahihi ba haka bai ta'rifin da yake cewa gharibi ba kadai sai malan yace wa ka annahu taraka zalika istighna'an bi shuhratihi 'inda ahli al-fann me yiwa Tirmidhi ya bar haka ne saboda ya wadatu malamai masana ilimi sun ainihin wato san wannan abu ya shahara a wurin su to tunda ya shahara a wurin su ba sai Tirmidhi yayi ta'rifin shi ba kuma Tirmidhi bai zo da wani abu sabanin nasu ba waqtasara ala ta'rifi ma yaqulu fihi fi kitabihi hasan faqat dan haka kawai a cikin littafin shi sai ya takaito ga ta'rifin hadisin da yake cewa hasan amma lughuba inna ko lughumidihi ko dai saboda abin yana da duhu me yasa saboda ta'rifin hadisi hasanun li ghairihi ta'rifi ne wanda yake kowane malami da gurgurdar da yake ta'rifin shi to dan haka Tirmidhi sai ya marmaza saboda ya san me yiwa wannan matsalar za ta sa ka gaza fahimta sai ya ta'rifin shi wa inna li annahu istilahun jadidun ko kuma Tirmidhi a san da ya rubuta littafin shi wannan istilahi ne wanda yake sabo to ni kuma waɗannan maganganun guda biyu ina cewa ni a iya fahimta ta da nazari na ga littafin Tirmidhi duka dalilan biyu ne suka sa Tirmidhi ya wannan a zamanin Tirmidhi hadisi hasanun li ghairihi bai ainihin wato shahara da wani ta'rifi mustaqilli na shi ba a ƙarƙashin haka dole ne Tirmidhi tunda yana so ya yawaita kafa hujja da shi ya tsaya ya ta'rifin da yake nufi da shi don abin da ya shahara ba dalili na biyu a wannan zamanin istilahin hadisi hasanun li ghairihi sabon abu ne to duk abin da ya zama sabo to dole ne ka rinka kana bayyana wa jama'a, jama'a in nace kaza ni kaza fa nake nufi, in nace kaza kaza nake nufi, saboda me? Saboda abin sabo ne. Jama'a kun fahimci wannan? Misali yanzu ka zo wurin mutanen da suke mutanen ƙauye ne, ba su taba ganin famfo ba sai rijiya, to kullum sai ka zo kana magana sai kalmar famfo na faduwa a cikin maganarka, famfo, to sai kai marmara ka rinka ka kawo musu me ake nufi da famfo, saboda in ka faɗi famfon nan su rinka gane ba rijiya kake nufi ba, ko kun fahimta? Amma kalmar rijiya tunda ta zama sananne a wurin su fa, ba a buƙatar sai ka ce ga abin da nake nufi ina ce rijiya. Wa mudhalika qayyadahu biqawlihi, kuji dan haka Tirmidhi ya kayyada wannan fassara ta hadisi Hassan da cewa shi indana a wurin mu, dan kamar Tirmidhi ne baban hadisi Hassan. Me yasa? A zamanin shi babu shakka malamai suna hujja da hadisi Hassan li ghairihi, amma abun bin shahara hadisi Hassan li ghairihi yana da wani ta'arifi mai zaman kanshi ba a ƙarƙashin wannan, tunda shi ya zo yanzu yana neman ya shayyada wannan abin ya yada ya yawaita, to dan haka sai marmazi ya ce indana a wurin mu, dan haka duk inda ka ji Tirmidhi ya ce haza hadisun hasanun, yana nufin hadisin da ya zo ta wata hanya, babu muttahami da ƙarya, babu wanda yake da shuzuzi a cikin shi, wannan kenan. Wa man yansibuhu ila ahli alhadisi, bai danganta wannan magana zuwa ga malaman hadisi ba, kama fa'ala al-Khattabi, kamar yadda Khattabi yayi. Me yasa Khattabi da yazo shi ya danganta wannan magana ga ainihin wato malaman hadisi? Saboda shi Khattabi mutaakhiri ne, an haife shi a lokacin da duniyar zamanin shi kalmar hadisi Hassan ta yadu a makarantu da wuraren malaman hadisi, dan haka in yazo sai barka ga abin da Khattabi yake cewa yayi ma urifa makhrajuhu, hadisin da aka san na fitar shi, washtahara rijaluhu, kuma mazajen shi suka shahara, wa alaihi madaru akthar alhadith, mafi yawancin hadisai akan wannan ka'ida suke juyawa, wa huwa alladhi yaqbaluhu akthar alulama'i, shine hadisin da mafi yawancin malamai suke karban shi, wa yasta'miluhu 'ammatul fuqaha, sannan dukkan malaman fiqh kuma suke aiki da shi. Wannan magana ya ciro ta ne daga muqaddima ta Ibn Salah. Yanzu cewa da ya hadisin da aka san mafitar shi mazajen shi suka shahara, dalili ne akan ba hanya daya bace, domin babu yadda zaka samu hanya daya kuma kace ta shahara, ko kun fahimta jama'a? Shurar tana nuna wannan hanya an santa, wannan hanya an santa, wannan hanya an santa. To kun ga yanzu cewa da ya wa huwa alladhi yaqbaluhu aktharul ulama'i, sannan wa yasta'miluhu 'ammatul fuqaha, dalili ne akan ya danganta magana zuwa ga malamai da malaman fiqh ku, amma Tirmidhi sai bai danganta ga kowa ba, don Tirmidhi yana daga cikin qudama'u, Khattabi ku yana daga cikin mutaakhiruna. Jama'a kun fahimta? Misali jama'a, mutumin da aka haife shi a Najeriya a 1950 ya rasu a 1970, shekara shi nawa kenan? 20. Da a ce ba a tashe shi a yanzu, ana tashe shi ya wanka ya ci abinci, bayan ya mutu fa, nake nufi ina son muku wani kwatance ne, tashe shi ya wanka ya ci abinci, sai aka ce da Allah sanya sim card dina a cikin handset ɗinka, ka loda min katin Vine, zai fahimci abin da kuke cewa? Bai san me ye sim card ba, don har aka haife shi ya mutu babu wani abu mai suna sim card a duniyar shi, ko kun fahimta? Kaga ashe yanzu idan ya tashi magana zai yi wata magana sai shi ya rinka danganta magana da kancin kanshi, don dai da shaida abin da wasu suke da masani a kai. Amma yanzu sai ka ga yaro dan karami, sai ga ya dauki dan abin nan na wasa, dan waya na wasa, sai ka ga har yana rike takarda a hannun shi, wai yana loda kati ne, yana kwaikwayon yadda ga mutane na yi. Me yasa? Saboda an haife shi a zamanin Khattabi, an haife shi lokacin hadisi Hassan li ghairihi ya yadu, kuma ta'arifin shi ya yadu. Tirmidhi kuwa an haife shi a lokacin akwai hadisi Hassan li ghairihi, amma ba shi da wani ta'arifi mai cin gashin kanshi. Don haka Tirmidhi da ya zo ya yi ta'arifin sai ya ce indana. Ko kun fahimta jama'a? Wannan maganganun malam ya yi mana su ne ba dan komai ba dan barka da abin da ya ce, sai ya ce wa bi hadha taqri, wannan tantance bayani da aka yi, yandafi'u kathirun min al-iradat allati tala al-bahth fiha, wannan tsayawa da aka yi akai dogon sharhi zai tunkuɗe da yawa daga cikin tambayoyin da ake kwararo su ana saka bincike masu tsawo akai. Walam yusfir wajhu tawjihiha, kuma tambayoyin wani lokacin ma sai kaga an gama sharhin su, ayi ta sharhi sai kaga basu warware matsalar ba. Falillahi alhamdu ala ma alhama wa Allah, don haka godiya ta tabbata ga Allah game da ilhamar da Allah ya mana da kuma ilimin da Allah ya sanar da mu muka iya fassara da gano abin da Tirmidhi yake nufi. Abin da yasa kafin waɗannan malaman su zo da su Ibn Taymiya, wasu har zargin Tirmidhi suke cewa Tirmidhi ya kawo ta'arifin hadisi a littafin shi, ya ce hadisi hasan shine hadisin da ke da hanyoyi banda hanyar da aka ruwaito asalin shi. To kuma sai ga ya kawo hadisi kwaya daya da isnadi kwaya daya, ya hukunta shi da cewa hasanu sannan kuma gharibun. Sai malamai suke to ai shi hasan a wurin shi shine hadisi mai hanya da yawa, gharibi kuma shine hadisi mai hanya daya, to ya za a yi kenan? A takaice yana cewa wannan hadisi yana da hanyoyi da yawa kuma yana da hanya daya. Sai ga cewa an gano idan Tirmidhi ya ce wannan hadisi hasanun yanshuru, to yana nufin wannan hadisi ne hasanun li ghairi. Idan ku ya ce hasanun sahihun ko hasanun gharibun ko hasanun sahihun gharibun, to ya koma sauran ta'arifi na malamai, shine hasan anan yana nufin li dhatihi. Ko kun fahimta jama'a? To wannan ainihin shine iskalin da nayi kokarin a tattauna insha Allah. Allah maraukakin sarki ya taimaka. Za mu ci gaba. Malamai yace wa ziyaratu rawihi ma maqbulatun ma lam taqa munafiyatan liman huwa awsaq, fa in hulifa bi arjaha farajih almahfuz wa muqabiluhu shadh, wa ma'a adh-dha'f arrajih al-ma'ruf wa muqabiluhu al-munkar, wal fard an-nisbi in wafaqahu ghayruhu fa huwa al-mutabi', wa in wujida matnun yushbihuhu fa huwa ash-shahid, wa tatabbu' at-turuq li dhalika huwa al-i'tibar. Thumma al-maqbul in salima min al-mu'arada fa huwa al-muhkam, wa in urida bi mithlihi fa in amkana al-jam'u fa huwa mukhtalif al-hadith, وأو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف ثم المردود، إما أن يكون لسقط أو طعن مطعنا. ما ليت وزيادة راويهما مقبولة. زيادة إتتك أي تمي رواية أكن حديث دوكي sahihi ko hasan, dan haka ku duba wa ziyadatu rawihima, ziyadar wato qalin mai riwayarsu, su suwa su biyu, hadisi hasan da hadisi sahihi. Ku tsaya nan ayi bayani. Idan aka ruwaito mana hadisi muka karɓe shi a matsayin hadisi sahihi, kamar me? Kamar hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wanda ya alwala ya kyautata alwalar shi, ya gama alwalar sai yace ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, za ainihin wato bude mishi kofofin aljanna guda takwas ranar kiyama ya shiga ta inda yaso. Wannan hadisin Muslim ya ruwaito shi. Sai aka samu a cikin sunan Tirmidhi wannan hadisin Tirmidhi ya ruwaito shi, da ya ruwaito shi a ƙarshe sai aka ji ƙarin Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. To yanzu asalin hadisin mu shine ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. To sai ga wata riwaya ta zo da cewa اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. To yanzu wannan ƙari ne akan hadisin mu sahihi ko ba ƙari ba?
Ƙari.
To ina hukuncin wannan ƙari? Sai mallam ya ce maqabulatun za a karba, amma malam taqa munafiyatan, matuƙar wannan ƙarin bai saba ba liman huwa awsaq, ga wanda ya fi shi aminci. Wanda ya rawaito asalin hadisin amintacce ne, amintacce. Wannan ƙarin da aka yi shi ma wanda ya yi shi amintacce ne. To yanzu sai mu tsaya mu duba da isnadin da matanin sun saba wa asalin hadisin, ba su saba ba. To tunda ba su saba ba, kawai sai mu karba. Me yasa ba mu karba? Don wannan ruwayar ma amintacce ne ya yota. Domin ko ba babu ta farko ai za mu karɓi tashi, saboda me? Saboda amintacce ne. To kuma tunda ya zama shi amintacce ne, ya ruwaito wani abu da amintacce ya ruwaito, amma shi a nashi sai aka samu ƙari, kuma ƙarin ba yana karo da na wancan amintaccen ba ne, to za a karɓa. Ina fata an gane. In kuma aka karɓa, za a hukunta ta da yadda take. Wani ƙarin shi ma zai zama sahihi ne, wani ƙarin ba zai zama sahihi ba, ƙarin sai zama hasan. Me yasa? Saboda wanda ya yi ƙarin bai kai a ce mai fiqa ba, malamai sun ce mishi hasanul hadis. To tunda suka ce shi hasanul hadis ne, to ai hadisin shi hasan ne ko? To yanzu wannan ziyabar ka ɗauke ta a matsayin hadisi ne mai zaman kanshi, me za ka hukunta? Hasan. Don haka sai zama ziyabar asalin hadisin hasan ne, ziyabar kuma fa ai asalin hadisin sahih ne, ziyabar kuma fa hasan ne. Misalin wannan, misalin wannan shine hadisin Bukhari da Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya man akala fi ramadan, ko kuma man nasiya fa akala aw shariba fi ramadan, man nasiya fa akala aw shariba fi ramadan fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Wanda ya manta yana azumi, wanda ya manta yana azumi, man nasiya fa akala aw shariba, haka yiwa take, man nasiya fa akala aw shariba fala, sai yake cewa falyutimma sawmahu, wanda ya manta yana azumi sai ya ci ko ya sha, to ya cika azumin shi. Wannan hadisin haka Bukhari da Muslim suka ruwaito shi, sai hakim ya ruwaito shi haka, sai ya ƙara da cewa fi ramadana. Yanzu wata riwaya ta Bukhari da Muslim ka so zaka mata tawilin baka da tsoron Allah, sai ka ce ai ta yiwu Annabi yana nufin anafula, sai ya ce to ai ziyabar hakim ta ce man nasiya fa akala aw shariba fi ramadana. Yanzu fi ramadana bata zo a cikin riwayar Bukhari da Muslim ba, ta zo a cikin riwayar hakim a cikin al-mustadrak. To yanzu wannan ziyabar ita hasan ce. To amma me yake so a ce maka da hadisi hasan, da hadisi sahihi shine da yake kira maqbul. Don haka da yace wa ziyadatu rawihima maqbulatun, ƙarin da ba a samu a kan mai riwayar hadisi hasan da sahih, shi ƙarin za a iya karɓi. Sannan ba ku ce wani lokacin asalin hadisin zai zama hasanun, ita kuma ziyadar da za ta zo daga baya sai ta waye gari ta zama sahih, ita ma za a karɓa. Don dama menene yanzu maƙasudi a nan? Karɓe, karɓe. Kuma tunda mutumin da ya ta amintacce ne, ya rage habba shi cikakkiya ce ko mai sauƙi ce, amma dai amintacce ne. kun fahimta ita kuma riwayar tashi ta zama ne maqbula amma sharadin ta zama maqbula ko da amintacce ne shi sai ta cika sharadi biyu sharadin farko na koma zuwa ga ita ziyadar karin kada ta saba wa asalin hadisin sharadi na biyu shi wanda zai zo da ita ya zama shi kuma amintacce ne kenan da zai zo da karin shi karin da zai zo da shi bai da karo da asalin riwayar bai da karo ko kadan amma shi mutumin banza ne to ba za ka karba ba kamar hadisin Abdullahi dan Umar wanda yake cikin Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fi ma saqati as-sama aw kana asariyan al-ushr abinda sama ta shayar ko kuma aka shayar da jigo to za a bayar da 1 bisa 10 mana idan ne neman damuna to abinda na samu zan bada 1 bisa 10 ko kuma na rinka yi da jigo ne ko kuma ina zubo ruwa da inji ina biyana shi shiga takwami haka wasi ma suqiya bin nabhi amma ruwan da neman da zai zama na diba da bokitai ne ko da tulu inje in aje akan wannan shuka in dibo ina yayyafawa da hannu to nisful ushri zan bada 1 bisa 10 haka hadisi yazo a cikin Bukhari daga Abdullahi dan Umar na nisful ushri haka hadisi yazo daga Abdullahi dan Umar a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim sai aka samu wani mutumin banza wanda ba a karban hadisin shi da ya tashi sai ya zo da ƙari akan wannan hadisin sai ya ce fi qalilihi wa kathirihi komai kankanta abin komai yawan abin kenan ko buhu ɗaya ne ko buhu ɗari ne ko buhu miliyan ne ko nawa ne to wannan fi qalilihi wa kathirihi dinnan mutumin da ya zo da wannan ƙarin mutumin banza ne to ba za a karɓi wannan ziyadar tashi ba tare da cewa fi qalilihi wa kathirihi fa bata saba wa asalin hadisin ba bata saba ba ta saba wa wani hadisi ne daban ba wannan ba amma shi wannan hadisin ku dubi yadda yazo wanda ya neman damuna ya bada 1 bisa 10 wanda ya neman rani ya bada rabin 1 bisa 10 ko dan kadan ne ko mai yawa ne ai kun ga ba wani sabani kaman me yasa aka ikkar banta saboda shi mutumin banza ne in ka ce mutumin banza shine makaryaci ko fasiki ko wanda ake tuhumar shi da ƙarya ko wani fasikci haka nan ana iya kin karɓar riwaya ko ba bata saba ba shi kuma ko ba ba mutumin banza bane amma yana da matsala a haddar shi kuma yana da matsala a haddar shi samuwar matsala a cikin haddar shi kamar Imamu Abu Hanifa yana da matsala a haddar shi ba da hadda hadisi dan haka wajen hadisi shi da'ifi ne kamar Imamu Hafs mai riwayar Hafs wajen hadisi da'ifi ne ba a karban hadisin shi amma game da Halifa ba mutanen banza bane dan haka ga an karbi qira'a a wurin shi shi kuma wancan an karbi fiqh a hannun shi amma hadisi ba a karban hadisin shi to yanzu idan Abu Hanifa ya zo da hadisi cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin asalin hadisin shine talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin haka riwaya ta tabbata a cikin musnad al-imam Ahmad da sunan ibn Majah sai aka samu Abu Hanifa ya zo da qari da wa muslimatin to wa muslimatin qari ne daga Abu Hanifa wanda yake sayyi'ul hifz din shi yana da mummunar hadda to yanzu muslimatin zuwan shi a cikin hadisin kar ba ya saba wani abu ne a hadisin amma qari ne wanda asali bai zo a cikin hadisin ba sai daga wani mutum mai rauni shine Abu Hanifa dan haka wannan qarin ya zama shadh ba za a karba ba amma wancan qari fi qalilihi wa kathirihi a cikin hadisin Abdullahi dan Umar yake mutumin banza ne yayo to ya zama munkar. Kun fahimta gama?
To
akwai kuma inda ƙari zai zo daga mutumin kirki a ikar ɗan ƙarin, saboda shi ita ruwayar ta saba wa waɗanda suka fi shi kirki, ko ta saba wa mutum ɗaya wanda ya fi shi kirki, ko ta saba wa tarin mutanen kirki waɗanda su dukkansu sun tattaru a kan ruwaito magana ɗaya. Amma shi kuma shi kaɗai mutumin kirki sai ya ruwaito maganar da ta saba musu. Misalin wannan shine hadisin Hisham, dukan almajiran Aisha, har wata makarantar ma ita ce makarantar Jabir, dukansu sun haɗu a kan ruwaito cewa annabi ya yi sallar kusufi ne raka'a biyu ruku'u hudu, kowace raka'a tana da ruku'u biyu. Sai Hisham ɗan Urwa almajirin Aisha shi kaɗai a makarantar ya kaɗauki da ruwaito raka'a biyu ruku'u takwas, kowace raka'a ɗaya ruku'u biyu, ruku'u hudu. Sai malamai suka ce ita sallar tsoron nan da ijma'in dukkanin sahabbai da ke ruwaito hadisi ai sallar kisbewar rana, so ɗaya annabi ya taɓa yin ta sallallahu alaihi wasallam, to tunda so ɗaya ya yi ta, yaushe za a zo a bada labarin raka'a biyu ruku'u hudu ya zama daidai, kuma wani zo ya sake cewa raka'a biyu ruku'u takwas kuma shi ma ya zama daidai? Da a ce annabi ya yi sama so biyu ne, sai a ce wannan ya bada labarin wancan ne, wannan ya bada labarin wannan, amma so ɗaya ne. Kun fahimta gama a ƙarƙashin wannan? Kowa ya san so ɗaya mutum yake mutuwa, haka ne? Wane ya mutu, sai wane amintacce ya zo ya ce da wane ya zo rasuwa, sai ya ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sai ya rasu. Da wannan ya ba mu labari, sai muka je muka binciki wasu waɗanda wannan rasuwa ta faru a gabansu, dukkansu suka ce eh, wannan da ya rasu ya cika da kalmar shahada. Kun fahimta jama'a? Yanzu tarin amintattu sun ba da labarin cewa wani ya cika da kalmar shahada, mutum ɗaya cikinsu ya fito ƙawarshi kuma ya ce wani ya cika da kalmar la ilaha illallah, kuma duk wani ɗaya ne, bata saba ba. Sai wani ya zo daban amma amintacce, sai ya ce wani ya cika da mummunar kalma, sai ya yi shiru. Sai mu tsaya mai nazari, shi wani ɗinnan da ya faɗi maganan nan, idan mutumin banza ne sai mu wurgi da maganar shi, mu ce ta saba wa maganar mutanen kirki da suka haɗu a kai, amma shi ne mutumin kirki ne, amma kuma maganar shi ta saba wa maganar mutanen kirki, kuma ba yadda za a yi a haɗa ta, saboda so ɗaya wancan ya mutu, ba so biyu ne wancan ya mutu, ya mutu ya dawo ya sake mutuwa, sai a ce to waɗancan da suka ce ya cika da kalmar shahada a ɗaya daga cikin mutuwan ne, waɗancan kuma da yake ya cika da mugun kalma yana zage-zage to a ɗaya mutuwan ne, amma so ɗaya ke mutuwa. To kenan yanzu dole a kuskurantar da wannan mutumin kirkin, sai a ce ya yi kuskure. To kalmar da malaman hadisi suke faɗi in suna son su ce ya yi kuskure ta hanyar ruwaito abin da ya saba waɗanda suka fi shi kirki, sai su ce shaz, don haka sai a ce wannan ruwaya tashi ta zama shaz. Kun fahimci wannan da kyau jama'a? Wannan kenan. Sai mu dawo kan hadisin Hisham. Hadisin Hisham, da Hisham ya ce annabi Aisha ta ce annabi ya yi sallar kusufi raka'a biyu ruku'u takwas, wannan hadisin amintacce ne ya ruwaito shi, sannan ba don muke da tabbataccen tarihin so ɗaya annabi ya sallar ba, ba sai mu ce Hisham ya ba da labarin wata sallar ne. Ko kun fahimta? amma da yake muna da tabbataccen tarihi cewa sallar su ɗaya yayin ta, yanzu muna da yaƙini kenan kuskure ya faru, amma Hisham shi kadai ya kuskure da yake ruku'u takwas, ko kuma shi ya faɗi daidai, waɗancan tattaruwa amintattu su kuma su suka yi kuskure. Sai malaman hadisi suka ce ba za mu iya danganci mu kuskurantar da tarin amintattu masu hadda da suka haɗu a kan ruwaito abu iri ɗaya, mu kuskurantar da su ba tare da wani dalili ba, mu karɓi maganar da mutum ɗaya ya ruwaito ta wadda ta saɓa wa waɗancan, ba za mu iya ɗaukar wannan dangancin ba. Hukumin rasul ya aiki da ilimi, mutum biyar sun haɗu akan ruwaito magana ɗaya, mutum ɓawa ruwaito saɓanin tasu, ko kun fahimta jama'a? Shi yasa suna lamar hadisi sun rayu ne tun zamanin sahabbai da tabi'ai har waɗanda suka maye bayansu, ana musu kallon gida da hannu amma sun fi kowa basira. Ina fata an gane, saboda duk wata hanya ta tace bayanai da iya tattara su, da duk wata hanya da wani mugun labari ko mara inganci zai yi zullo ko a yi smogan ɗin shi, ƙarya ne bai taɓa wuce musu ba, sai dai kuskure ya same su domin ƴan adam ne. Amma dai ƙa'idoji ne da wayoyi masu ƙara a jika da tantancewa da tambayoyi da za su yi, to sun kafa sun tsaya ƙarƙashin haka. Idan aka samu hadisi ya zo ku kiyaye ya saɓawa asalin hadisin da aka sani, to ba za a karɓa ba. In ya zo tattare da mai ruwaya mai rauni ne, sai a ce wannan ruwaya ta zama munkara. Idan mai ruwaya mutumin kirki ne kamar Abu Hanifa a can, sai a ce ita ruwayar ta zama shazza. Na haka ku koma cikin karatu ku gani. Mala ya ce wa ziyadatu rawihi ma maqbulatun, ƙarin da mai riwayar hadisi sahihi ko hasan zai yi to a bar a karɓe ta ce, ma lam taqa munafiyatan liman huwa awsaq, matuƙar ba ta zama tana kore riwayar wanda ya fi shi aminci ba. Fa in hulifa, in ku aka samu saɓani tsakanin mutumin kirki da mutumin kirki bi arjah, da dalili mai ƙarfi da zai sa a karkata zuwa ga tawani. Ku duba kuma yanzu wani misali ne wanda yanzu ban yi shi ba, yanzu ne zan yi shi. Mutane biyu ne mutanen kirki suka ruwaito hadisi ɗaya, don haka yanzu kun ga duk darajarsu ɗaya, adadinsu ɗaya, kuma dukkansu mahaddata ne. To ɗaya sai ya saɓa wa ɗaya, to idan ɗaya saɓa wa ɗaya, ba kawai za ka dubi wanne ne kake so ka ɗauka ka tura ɗayan ba, a'a, sai ka nemi dalilan da za su sa ka karkata a kan kowacce. Misali, hadisi ne ya zo a cikin Ibn Majah ya ce kaza halal ne, sai wani hadisi ya zo cikin Sahihul Bukhari sai ya ce kazan nan da hadisin Ibn Majah ya ce halal, shi kuma sai ya ce haram. Don haka riwaya Ibn Majah ta halatta, riwaya Bukhari ta haramta. Tukin da haka ya faru, sai ka binciki riwayar Ibn Majah, sai ka ga ta tabbata sahihiya, ka binciki riwayar Bukhari ma ta tabbata sahihiya. To yanzu za ka koma zuwa ga karatunmu da muka yi a baya, shine karina zuwa wannan hadisi da yake haramtawa a cikin Sahihul Bukhari. Ya sa za mu fi gamsuwa da riwayar Bukhari akan riwayar Ibn Majah? To yanzu aka ce maka man murajjih hunak, menene abin da yasa ka karkata ga riwayar Bukhari? Sai ka ce qarinatul Bukhari, jalalatul Bukhari, jalalatul sahihul Bukhari, darajar littafin Bukhari. To yanzu tunda ka karkata, to yanzu kenan shine fa in hulifa, in ka samu sabani tsakanin ruwayoyin mutane biyu masu aminci bi arjah, da wani dalili da zai sa a karkata. Yanzu ka ji dalilin da ya sa ka karkata can, ko menene shi? Zuwa wancan cikin Bukhari. Fa farrajihu, to hadisin da ka karkata akan shi zaka yi aiki da shi, hadisin Bukhari kenan a ƙarƙashin misalin mu, al-mahfuz, sunan shi mahfuz. Wa muqabiluhu, wancan da kuma ka ki karkata akan shi, hadisin ina kenan, hadisin Ibn Majah da ke halattawa, shi kuma shine ash-shadz. Wa ma'abba'afi, idan kuwa ka karkata akan wancan ne saboda ɗaya yana tare da rauni, shine wa ma'abba'afi, idan ka tura wancan ne saboda yana tare da rauni, farrajihu, to shi wanda ka ɗauka ɗin al-ma'ruf, shi yake kira ma'ruf, wa muqabiluhu, wanda ke karo da shifa, al-munkar, shi yake kira munkar. Misali, hadisi ne zai sahihi cikin sahihu Muslim, Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara mishi yarda, yace annabi da yazo yana alwala da ya wanke hannun shi na hagu, yazo zai shafi kanshi sai ya jika hannayen shi da wani ruwa daban, sai ya shafi kanshi ya dawo da shafa. Wannan hadisin na Jabir sai sake zuwa a cikin littafin Sunan Kubra ta al-Imam al-Baihaqi, ta hanyar wani mutumin banza, sai ya ce da annabi ya gama shafar kanshi sallallahu alaihi wasallama, sai ya dangwamo wani ruwa daban, sai ya shafi fatun kunnuwan shi da su. Kaga wancan hadisin ne da yanzu cikin sahihu Muslim, wannan ya ruwaito shi hanyar ɗaya ce komai da komai, amma da ya ruwaito shi sai halin banzai ya bayyana, madadin da ya gama wanke hannu sai ya ɗibo wani ruwa ya shafi kai, sai shi mutumin banzar a tashi riwaya sai ya ce da ya gama shafar kanshi sai ya ɗibo wani ruwa sai ya shafi kunnuwan shi. Sai malamai suka ce don haka hadisin da ke cewa a sabunta ruwa ga kunnuwa hadisi ne munkar, don haka da'ifi ne, ba za a aiki da shi ba. Hadisin da ke cewa a sabunta ruwa ga kai bayan an wanke hannun ainihin hagu, to shi ne hadisi ma'ruf sahihi. Tana kun fahimta? Wannan na yi muku misali ne, kyakkyawan misali. Don haka sai malaman suka ce tunda hadisin shafar kunnuwa da wani ruwa daban ya tabbata munkari, to yanzu da wanne za a yi aiki wajen shafar ruwa ga kunnuwa? Shine hadisin Ahmad da Abu Dawuda da Ibn Majah da Tirmidhi, da ya ce al-udhnani min ar-ra's, kunnuwa bangare ne na kai, don haka in aka shafi kai ba tare da an sake dangwalo ruwa ba, sai kuma a shafi kunne. Jama'a kun fahimci wannan? To jama'a kun ji wannan? Idan kun gane wannan, wannan matsalar da muka yi karatu a kanta yau tana daga cikin matsalolin Amr Abdul Mun'im Salim, tana kuma daga cikin matsalolin Mustafa Al-Adawi. Su ne abinda su suke cewa shi ne malamai ƙudama'u magabata ba sa inganta ziyadat, suna aiki da su kamar yadda muta'akhiruna suke yi. Maganarsu ta ɗaya kenan. Maganarsu ta biyu, ziyadat da ake samu a yanzu a cikin wasu littattafai da wasu ajiza, wasu ƙananan littattafai juz'ai, waɗanda malaman da suka hukunta cewa waɗannan ziyadat ɗin na da rauni, to yanzu wani bai halatta ya inganta su ba. In ji maganarsu ta biyu, to mu tsaya a nan tukuna, zan ci gaba da muku bayani, amma bari in amsa muku waɗannan i'tirabat ɗin nasu. Maganar farko cewa malaman da ba sa faye inganta ziyadat irin yadda muta'akhiruna da mu'asiruna suke yi suna nufi da muta'akhiruna irin su al-Imam al-Baihaqi suna nufi da muta'akhiruna irin su al-Imam az-Zaylai da su Ibn Hajar da su Nawawi da su Zahabi suna nufin mu'asiruna da su Abdurrahman al-Muallimi su Ahmad Shakir su Albani sannan su Muqbil al-Wadi'i wannan rikici ne mai faɗi suka ɗauko shi rikicin ya fi ƙarfin su sai suka tarko shi amsa akan haka ita ce ai a da ka'idojin ingantawa da raunanawa ba su gama tabbata an riga an yi unifying nasu ba wato sun riga sun zama ko ina ka'ida ɗaya ce don haka sai ka je ka samu mai yiwuwa ka'idar da Imam Malik zai saha hadisi ta sha bamban da ka'idar da Imam Ahmad zai saha saboda a lokacin limamin zai iya rayuwa a zariya in ce limamin ba limamin sallah ba limamin hadisi malamin hadisi zai rayuwa a zariya wani malamin yana Kaduna ba su taba ganin juna ba su taba jin labarin juna ba don haka kowa yana aiki ne da iya abin da ya sani daga baya sai zama malamai suna iya saduwa da junansu saboda sauƙaƙuwar mawasimul hajj lokacin aikin hajj saboda sauƙaƙuwar samun wasu makarantu da suka tabbata kamar darul hadisi al-ashrafiyya da ke Dimashq al-Sham don haka kowa a lokacin zai yi harin ya tafi can kamar Nizamiya da ke Iraq da Baitul Hikma da ke Baghdad sakamakon haka zai zama wani zai taho daga Qurtaba wani zai taho daga Ishbiliya suna ƙasa ɗaya Qurtaba da Ishbiliya suna ƙasar Andalus ne amma ba su taɓa haɗuwa a can ba amma yanzu sun haɗu a wurin aikin hajji amma yanzu sun haɗu a Baitul Hikma amma yanzu sun haɗu a Nizamiya a ƙarƙashin haka sai ya zama an zauna an tace ka'idojin ilimin hadisi mafi yawanci an ginu a kai kuma an gina ɗalibai don haka ɗaliban nan da kowa ya koma ƙasar shi sai ya zama yanzu ana gudanuwa akan ka'ida guda ɗaya ashe kaga irin hanyar da muta'akhiruna za su inganta hadisi ba irin ta ce kuma ma suke bi ba misali a farkon kwamfuta ba idan zaka bata umarni ba kai tsaye daga keyboard zaka bata umarni ya bayyana maka akan ainihin screen ba sai ka koma cikin DOS dinta ma'ana kamar a ce riga ce zaka kada mata bula sai ka juya ta sannan ka kada mata bula sannan sai ka sake juyo ta yanzu haka ake kada bula haka ake kada bula ba to da duk abin da zaka rubuta a computer sai ka shiga DOS tukuna wato sai ka binciko cikin ta tukuna ka rubuta sannan sai ka zo sai ga ta nuna maka a sama ana nan sai aka samu wani abu da ake kira Windows shi Windows din nan sai zama zai alakanta ka kai da kake son magana da kwakwalwar computer madadin ba sai ka binciko kwakwalwar ta ka rubuta sannan a ga abin a goshinta ko kun fahimta to sai aka zo aka samu wani wanda shi kanwa ne uwar gani yana iya fahimtar abin da za ta rubuta ya je cikin kwakwalwar ta ya saka mata kuma sai ta zo ta nuna maka a goshinta ta ce haka kake nufin haka ne sai ta tabbatar ma haka bane ta ce gyara don haka sai zama yanzu in ka zauna akan keyboard kana rubutu akan computer sai ga gashi ne yana fitowa kana gani a ba kuwa sai ka koma cikin kwakwalwar ta ka rubuta sannan ka bawo goshinta ka ga abin da ka rubuta in ba kuskure ka sake komawa ko kun fahimta to yanzu samar da wannan hanyar da aka yi ashe kun ga wani ne kenan hanyar da ake rubutu a computer a yanzu daban da hanyar da sakamakon haka yin rubutu a computer a yanzu ko zai fi sauki fiye da me fiye da da haka ne to ba tarho sai an je an kafa waya a gidanka daga ɗakinka an jawo an fita da ita ta ratsa anguwa an tafi da ita hannaitel daga nan an haƙa rami an kai har wani gari daga nan har wata ƙasa yanzu duk ta iska ne ake yi haka ne ya zama da sai dai kai magana ba maka rubuta yanzu ya zama kana rubuta ko to yanzu masana a cikin harkar sadarwa suna nan suna son su mai da GSM ya zama kauyanci ya zama nan gaba kana Zaria mutum yana Makka za a kirkiro hanyar da kawai zaka kalli saitin garin da yake ne kawai kai maganganu kawai sai ji maganganun a zuciyar shi kada ka ce ba zai yi ba yi shiru kawai ka yi shiru kawai yanzu kawai abin da suke son ke sun ce GSM ma ya zama kauyanci sai ka dial number sai ka rubuta a ce network problem to ƙarya ne yanzu abin da suke kokari kenan shine kawai wani yana ina yana Sokoto sai kai ka kada kanka ka kalli inda Sokoto take daga garin ku kawai sai ka faɗi maganganun kawai sai ji maganganun a cikin zuciyar shi kaka ce bai yi ba ishiru kawai dan na san akwai ka tobara ba mutane ake ina shi ne jin san din wasu sun ce ba ba zai yi ba yanzu ya yi to ishiru ma nan din yanzu haka suna nan suna bincike ne wannan report din jama'a a cikin wannan makon ne aka fara wannan tattaunawa yanzu haka suna can suna aiki Allah ya taimake mu ha idan kun gane wannan kenan yanzu a ba sai a kwana biyar ana buga waya ba ta kai gari ba ko aka zo analog system kenan aka zo aka samu digital system da ka buga sai ya tafi to sai dai digital kuma daga cikin matsalolin shi yana yin zafi yana hukin wani shiga wani wuri ya dauki yanayin in ya koma wani wurin ba zai amsa ba da sauran matsaloli haka ko to shi ne suka ce waɗannan matsalolin ma sun yi yawa amma an ga dubi GSM tana da sauri akan landline ko ba ta da sauri to landline digital tana da sauri akan analog ko ba ta da sauri to ita kuma analog tana da sauri akan ka daura wa tantabara wasiƙa a ƙafa bayan shekara 8 ta kai ko ta mutu a hanya ko ba ta da sauri to saboda haka suna nan yanzu suna son su samar da hanyar da kuma tafi haka sauri cewa muke mu kawai Allah ya ba su nasara amma mu mun san zai yi domin ilimi ne shi ko ilimi siffa ce daga cikin siffa Allah ya saukar a cikin ɗan adam to don haka akwai yiwuwar ta yi tunda a hannun Allah ne da a hannun su ne sai mu ce ƙarya suke yi kai in ka kalli abubuwan da ɗan adam ya kirkiro kai ka san ƙarya ne wannan ba ƙwaƙwalwar ɗan adam ba ce Allah ne ya yi aikin shi a cikin ɗan adam to kada a ce maka Allah zai yi wani aikin ka ce a wannan kuma ba zai yi ba ko kun fahimta jama'a don haka kun ji yanzu ne nake so in ce muku malamai ne ba hanyar da suke bi suke aikata ingantawa da raunata hadisi ba hanyoyi ne waɗanda suke tabbatattu muttaraba a wurin kowa da kowa ba wani malami zai iya zama shekara 5 yana bincike akan hadisi bai gano ingancin shi ko rashin ingancin shi ba sabanin yanzu hadisin da ba a ci shekara 5 ana wannan binciken yanzu cikin awa 5 za a iya gano matsayin shi a ba sai ka jira an je aikin hajji a yanzu malamin da kake jira ku haɗu a aikin hajji za ka iya buga mishi waya ko ina yake a duniya za ka iya rubuta mishi email za ka iya samun shi ta hanyar internet a ƙarƙashin haka jama'a hanyoyin inganta hadisi na mutaakhirina ba wai sun saba wa na ƙudama'u ba ne a sun zama ƙarin ci gaba ne ko kun fahimta ba ƙarin ci gaba ne da samar da bayani mai sauƙi wanda a da babu shi kun gano ni da ke jama'a ina madaukakin sarki ya taimake mu don haka Amr Abdulmunim Salim da shi da Mustafa Al-Adawi wannan rikici ne wanda suka dauko sakamakon dauko wannan rikicin jama'a sai suka tarbuta littafai suna tarauna ta hadisan da manya-manyan malaman duniya tun daga zamanin nan da qudama'u har mutaakhiruna har mu'asirai suka hadu akan inganta su sai su raunana sai su ce saboda wannan ziyadar qudama'u sun raunata ta dan haka wai su sun yadda da hukuncin ƙudama'u ba ruwansu da hukuncin mutaakhiruna ko kun fahimta ba ma ta ji wata shubha ko kun gane hanya ta biyu cewar idan a yanzu ka bincika ka gano wani hadisi ko ka gano wata hanya wadda ƙudama'u ba su same ta ba don haka ba su yi hukunci a kanta ba kai yanzu kana da yancin kai hukunci akan ta ko baka da yanci? Amsa yake ce kana da yanci. Sun san su ce wai tunda har kuda ma uba su same ta ba, to ai yanzu samun ta zai haifar da shakka kenan. Sai ce zai haifar da shakka. A zamanin nan ba rubuta tantafan ake da hannu, kafin su yadu da wahala. A yanzu da injini ya dosa abu ne mai sauki. Yanzu misali waɗannan jeren jeren ne waɗanda suke a jizal duma wannan littafai ne waɗanda suke a jiza juz'ai juz'ai. Wani littafin malamin hadisi ne ya zauna ya ruwaito hadisan da ƙarshen ta ba wanda ya ruwaito waɗannan hadisan, kuma shati biyar ne rak ya rubuta su ya ajiye. Idan kana son wannan ba sai ka tafi baitul hikima dake Baghdad, sai ka tafi makarantar Nizamiya dake ainihin abin nan Iraq. In kana son wannan sai ka tafi Qurtuba. Yanzu sai aka samu wani malami duk sai biya tattaro duk irin waɗannan takaddun, sai yazo sai ya buga su jama'a ga littafin mujalladi 8 ne. Yanzu abin da ba sai ka tafi can Baghdad ko wane ne yakin Saddam ya cinye ka ko ka dawo da kafa daya ko kuma ka fada Falastini kana can ka zama Falastini. Yanzu gashi kawai kana zaune naka sai littafin, gashi an tattaro maka waɗannan abubuwa. Kenan ashe muna iya samun abubuwan da basu samu ba a da a yanzu a cikin sauki. Sakamakon haka muna iya yin hukuncin da basu ba. Na daya.
Na biyu, mazaje da ke ruwaito hadisi yanzu nan ga littafai da suka yi tarihin su. Tahzibul kamal, tahzibut tahzib, khulasatut tarhib, kaza kaza, duk ga littafan nan. Mutanen da a da in kana neman tarihinsu za ka yi ta yawo ne kana neman ina za ka haɗu da wani malamin hadisi, ko kun fahimta? Yanzu ɗazu a tashar talbijin ta Usaimin aka bugo wa malam Muhammad Salihin al-Munajjid waya daga Iraq. Ina ce mishi alagafar ta malam, muna wani mungu ne a Iraki, muna son mu koyi ilimi amma babu malami ko ɗaya a garinmu. Ba malami ko dai a garin su. Yana magana a ɗazu ne fa bayan mun yi sallah azhar kafin la'asar din nan. A wannan zamanin me kake tunani shekara 2000 da ta wuce? To ashe in har yanzu a duniya akwai kwarkwadar da ba su da malami, a yanzu ke nan da duniya ta yalwata, ina kake maganar da? A ƙarƙashin wannan ilimi ya ƙara faɗaɗuwa ne yanzu. Waɗannan ilmomin yanzu da waɗannan hadisan da waɗannan littafan a da ba ka iya samun su yadda muke samun su a zassauki, ko kun fahimta jama'a? Yanzu idan mashhuri ya rubuta littafai ya gama ta haƙiƙin su jama'a, wani lokacin kawai sai ya samu sunayen su a email. Idan na duba na zaɓi wanda ba ni da shi daga ciki, sun fa kawai sai turo mini littafin a cikin email din. Kana can ka tafi Jordan, ka je ka ɗauko su, ka zo custom su riƙe ka bayan wata biyar wata shida, ni har na karanta littafin a dare ɗaya. Yanzu a da ana da wannan ne? Da a da wannan, to ashe ba irin ne muka fi su ba, amma hanyoyin samun ilimin ne suka sauƙaƙa. A ƙarƙashin haka ashe za mu zo da abin da ba su zo da shi ba, ba don mun fi su ba, sai don Allah mai iyawa ya yi hanyoyin da ya sauƙaƙe abubuwan yadda su a zamaninsu bai sauƙaƙe ba. Ashe idan na gidadance cewa ni abin da Abubakar Gumi bai sani ba, ba zan taɓa aiki da shi ba a yanzu. Abin da Albani da Binbas da Usaimin ba su taɓa sani ba, ba zan taɓa aiki da shi ba. To bayan Albani da Binbas da Usaimin da Abubakar Gumi an buga wasu littafai waɗanda ba a taɓa buga su ba tunda ake. Don haka har Albani ya rasu, har Binbas ya rasu, har Usaimin, har Gumi, dukkansu suka rasu, ba su taɓa ganin wannan littafin ba, don ba a taɓa buga shi ba. Kuma wannan littafin ya ɗauko wani hadisi wanda ya zo da wata sunna, kuma hadisin ya tabbata. To yanzu in mai aiki da wannan abun, kenan ina cewa na fi su ilimi ne? A'a, na samu damar da ba su samu ba ne. Shi ne litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Yi wa mutane wa'azi da Qur'ani, wa'azin da iyayensu ba su samu wannan gatan ba. Mutumin da ya rayu shekara 2000 da ta wuce ko ba yana son Qur'ani yazo in ne yana da labarin shi gani ina zai same shekara 2000 shekara 2000 da ta wuce babu Qur'ani a doron duniyar nan idan mutum ya na kaddara ya samu labarin shi daga annabi Isa ko daga annabi Musa yazo na yana ta kuka Allah ka kawo min Qur'ani in bi shari'a akwai babu to yanzu kai da ka samu Qur'ani saboda ka fi shi ilimi ne saboda Allah ya fi son ka to wannan na daga cikin matsalolin da muke kokarin mutane kansu ya waye to waɗannan mutane da Amr Abdul Mun'im da Mustafa Al-Adawi sai suka gidadance akan waɗannan matsaloli amma kuma fa in kana yawan karanta littafin sai ka ga su ne kansu tufka da warwara ne don su ne lokacin sai ka ji suna inganta ko hasana ziyadat wani lokaci sai ka ji su ma suna shiga cikin wasu littafai makhtutat suna ɗibo abubuwan da kuma su ma suna zargin waɗannan malaman da shi jama'a kun fahimci wannan da kyau waɗannan kaɗan kenan cikin matsalolin nan Allah madaukakin sarki ya taimake mu daga wani abu ba a ci gaba da karatuttuka a gaba zan ci gaba da buga mana misalan matsalolin waɗannan mutanen saboda mutane ne gaskiya saboda Allah banda ba su yi karatun da ya wadace su ba sun samu kansu a halin kiyayya da gani ga ainihin wasu malamai da ke rayuwa a wannan zamanin su ne su malam Nasiruddin Al-Albani su malam Ahmad Shakir da makamantansu kuma abin takaici Mustafa Al-Adawi abin da yake a matsayin rashin kunya yake yi saboda almajiran Albani ne suka koya mai karatu tun daga kasar Masar har kasar Yaman shi Albani yana da minna a kan shi ina fata an gane to bai kamaci Mustafa Al-Adawi ya rubuta littafi ya zama duk misalin da zai yi da wani hadisi da bai inganta ba sai ya dauko hadisin da Albani ya inganta shi duk hadisin da zai inganta sai ya dauko hadisin da Albani ya raunata shi waɗannan su ne ɗabi'un Amr Abdul Mun'im Salim da Mustafa Al-Adawi a cikin littafansu ga littafi can malam mai koma na shiga shi nan daidai da bayanka yana magana ne akan ahkamun nisa a gan shi mujalladi 5 duba ƙasa kamun nisa ka ga nisa wanda idan ya tashi ya dauko kawai dauko kawai wannan littafin Mustafa Al-Adawi gan shi mujalladi 5 duba ƙasa kamun nisa ka ga nisa wanda idan ya tashi ya dauko kawai dauko kawai wannan littafin Mustafa Al-Adawi ne ya rubuta shi ka ce ya rubuta littafin ne da duk wani hukunci na fiqhu game da mata ko kuma duk wani fiqhu duk wani hukunci na hadisi da ya shafi mata wanda Albani yayi Mustafa Al-Adawi ya rubuta wannan ne dan ya saba kamar haka ne gashi mujalladi 5 Jami'u Ahkamin Nisa gashi nan talifi Mustafa Al-Adawi duk inda zai kawo misalin kaza na hadisi wanda yake da'ifi idan ka koma sai da wannan hadisin Albani ya sahha shi ko ya hasana shi to me ya fi jama'a wannan irin matsala ita ce muke fama da ita a Najeriya wai in ka zo za ka yi malanta ko malanta ka ba za ta yi ba sai in ka yi fada da wani wanda ya shahara a fagen malanta ya nuna taka ba ta nuna ba kenan wani ta nuna za ka zo da naka mission din ne da kuma vision ɗinka menene ka zo da shi me kake son ka cimma amma ya zama ba ka da abin da ka zo da shi ba abin da ka so kana son ka cimma sai ka zo ka samu wani a fagen kuma sai ka ce dan me wani zai shahara ba shi ya shahara ba Allah ne ya shahara shi dan haka jama'a kun ji wannan sai mu ci gaba mene yace wal fardun nisbi kun tuna al fardun nisbi hadisi gharibi wanda ya zama garabar tashi ta faru ne bin nisba li tabaqatil wahida minhu fi mustaq wato gharibanci ya faru ne misali a tsakiya yace irin wannan hadisin in wafaqahu ghayruhu idan aka samu wani shi yayi muwafaqa da shi ko kun gani idan aka samu hadisi gharibi ake ce maka amma gharibanci ya faru a tsakiya ne sai aka samu wani hadisi ya zo yayi muwafaqa da shi lafazin iri daya amma hanyar daban fa huwa mutaba shi ake kira mutabi'i shine ba ka ga an ce wannan mutaba'a ce wato wannan riwaya ce ta zo ta hanyar mutaba'a shine hadisi ne an hukunta shi hanya daya ne kuma hanyar nan daya ta faru ne kawai a can tsakiya kamar yadda aka faɗi nisbi ko kun fahimta kana nan kana ta bincike kana ta bincike wata ran kawai sai ka gana da wannan hadisin nawa da wata hanyar daban kuma ita wannan hanyar ta tabbata to sai ka ce na samu wa hadisi na mutaba'a ko kun fahimta jama'a dan haka sahuwal mutaba'a shine ake kira mutaba'a ka kiyaye ta'un din fataha sannan ba'un din kasara mutaba'a shi naka da kake da shi tintini shine al-mutaba hadisin da aka rako aka biyo baya da irin shi shi kuma wannan shine hadisin da ya biyo baya wa in yujiba mutumin amma mutumi aka samu yushbihu wanda ya kama da asalin naka da kake da shi wanda ka hukunta shi garibi an-misli fa huwa shahid shi ake kira shahid don haka mutaba'a tana zuwa ne lafazin yayi daidai wa daida da naka shahid kuwa na zuwa ne lafazin yayi ma'ana daya da naka ma'ana daya amma lafazin ba daya bane sai a ce shahid dan haka menene bambancin shahid da mutaba'a mutaba'a yana zuwa da lafazin ne kike da kike irin naka shahid kuma lafazin ba iri daya ba amma ma'anar iri daya jama'a kun fahimta misali ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fawqa ash-shajara na ga manzon Allah a saman bishiya misali sai wannan lafazin da ya sake zuwa ka same shi wannan hadisin a cikin ibn majah yake sai ka duba abu dauda sai ka ga wani hadisi ai ga wani sahabi wancan ruwa abu hurara to ga ruwa jabir shi ma jabir ya ce رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوق الشجرة ده وين لفظين ده وين لفظين ده بان ده باني أما قناة أنسامو حينين فا ما بان بانتاني كوبا صحابي يا إيدا تسيكا تيوازما متابع أما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوق الشجرة na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akan bishiya sai wani hadisi yazo yace kana ko kuma wata hanya tazo tace ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala a sai ka fadi sunan wani ice kamar ne ala az-zaitun رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الزيتون رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التين رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثالي كن كاب وانت ياتي بشيا وانا كما يافق وانا بشير معنى تايدي كوبة تيريبا تايدي وانا ياتي مادن وان الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا شافا اكام خفي wannan kuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ayi shafa akan guffi ma'ana da yana kuma da ba to in an samu irin wannan shi ake kira shahid sai da aka shahid lafazin baya daya to sai wannan kuma yace abu zan aziz ba ai abin da kuskure ne da nace wani sahabi ya zama daga wannan sahabi shine tabbatar da الفرد النسبي ده كتير يا جماعه ينزو وتحنيا تي زاكا دي كانا ده حديثن كغريبي كاي كوكارين حديثن يا جماعه عزيز كانا ده عزيز كاي كوكاري يا جماعه مشهور يا جماعه متواتر شيني سنالا يتي وتتبع الطرق لذلك بيدور حنيون حديثي لذلك دمنيش متابعات بشواهد هو باعتبار شاكي كرا الاعتبار مثالي جماعة ونزلنا النسائين لنا سنن الكبرى تتا الامام البيهق نعم سيكون ممتنين لنا ابو داود سيكون ساكي تشوا لنا مسلم yanzu kun daga alfai guda hudu mun hada kana nan
sai ka bude wannan hadisi wannan littafi shine sunan kubata al-imam al-bayhaqi sai ka ga hadisi suka hukunta wannan hadisi ya wala hadisi sahihi amma hanya daya ce sai kana kokarin wannan hanya daya ta zama biyu sai ka ce to a tsari sai an kura maka aikin wannan aikin jama'a tunda ba wani wanda aka yi wahayin shi duk wanda yace ya iya shi ba tare da malami ba ƙarya yake yi babu yadda za a iya wannan aikin ba tare da malami ba dole sai an koya maka in ba koya maka ba amma aka tara maka littafin rubuwa ba ka yi amma koya maka ba wai littafai ba aka kai ka na ɗaba'ar da ake buga littafin inda ba ga miliyoyin su ba za ka rude ba sai haka ku kiyaye jama'a a lokacin da ka buɗe littafin sunan kubra ka ga hadisi amma hadisin ya inganta kuma yana da hanya ɗaya kai kuma kamewa hadisin fatan ya samu hanyoyi biyu to abu na farko da za a fara koya maka shine dubi hadisin akan me yake magana kuma dubi hadisin ma waye faɗe shi hadisin nan annabi ne ya faɗe shi sallallahu alaihi wasallam to tunda hadisin annabi ne ya faɗe shi wato marfu'i ne to sai kai tunanin waɗannan littafai ne suka faya ruwaito marfu'at sune al-kutubu mashhura kutubu sita Bukhari Muslim Abu Dawuda Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah su suka faya ruwaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka idan ka tashi wannan hadisin da kake da hanyar shi daya kana neman shi hanya ta biyu sai ka koma cikin Bukhari ka gani to yanzu kun ji ka gamsu cewa tunda marfu'i ne Bukhari za ka duba ko to idan ba hadisin mauqufi ne sahabi ne ya faɗi to sai ka fara tunanin waɗannan littattafai ne suke yawan ruwaito mauqufat su ne muwatta ta Imam Malik sunanul kubra ta shi Baihaqi din sannan al-musannaf na Abdurrazzaq sannan al-musannaf na Abu Bakar ibn Abi Shayba sa'annan tahzibul athar na al-imam Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari al-muhallat ibn Hazm waɗannan maganganun da nake ba misali nake muku ba ina faɗa muku din ne shine ina koya muku shine in ba koya maka hakan ba kaiwa kake ka iya ganowa don wannan aiki ne wanda babu littafin da baka je ka karanta ya ce maka ga littafin da ake a'a malaman da suke cikin aikin su ne kawai suke iya cewa ga inda ga inda ga inda yanzu gidanku ba ya da lamba mai wa a geto yake amma ba da kafin kafin inda za ka muka je turin da za ka yi wani kwatance ba tun da ba nan ba za ka yi a shekaru yanzu kai kaɗai kake da ilimin wannan kwatancen babu shi a wata map don haka waɗannan littafin da na faɗa muku babu wani littafi na mustalahul hadisi ko jar'ut ta'dil da zai ce maka in kana neman hanyoyin hadisi kaza a'a abin da ya sa muka sani mu ma muna cikin aikin ne shine ka haɗu da hadisi sahihi amma hadisin nan annabi ne ya faɗi to saboda muna cikin harkar mun gane ga littafan da ke ruwaito marfu'ai to ba kuma littafan da ke ruwaito mauqufai don haka musannaf na al-imam Abdurrazzaq da muwatta ta Imam Malik da sunanin kubra ta al-imam al-Baihaqi da littafin al-Muhalla da tahzib al-athar na al-imam Ibn Jarir al-Tabari waɗannan littafan su ne suke yawan ruwaito athar sannan suna ruwaito su da nasu isnadojin ne sai ka je kana nazari to kun ji mataki na farko yanzu ka san irin littafin da zaka duba ko saboda me saboda ka fahimci hadisin marfu'i ne ko mauqufi ne to in ka tafi kuma sai ka sake dawowa ka kalli shi wannan hadisin naka akan me yake magana sai ka duba hadisin sai ka ga yana magana ne akan zakka to in ka tafi sahih al-bukhari ba zuwa ba kai sahih al-bukhari kana ta balau balau a cikin babin hajji ba sai ka fara tafiya babin zakatu kuma in baka gani ba tun da Bukhari ne kakka yanke cewa babu a Bukhari yi shurutu kuna a jalitafin ɗauki Muslim Muslim yake tattara hadisai iri ɗaya a wuri ɗaya don haka sai ka koma Muslim sai ka dubi
babin zakka, in ka karance babin zankan nan ka kabba ka samu sai ka aje muslim, sai ka ce muslim bai ruwaito wannan hadisin da nake nema ba. Sai ka sake duba Abu Dawud, sai ka sake duba Nasa'i, sai ka sake duba Ibn Majah, duka gama dubewa sai ba gani ba, to sai ka dawo cikin Bukhari sai ka fara random search al-bahth al-ashwa'i, yanzu kawai kamewa da wabi ko ina baka ta neman shi, don ta yi wa Bukhari ya jefa shi a wani tsurkuki wanda baka taba zato ba, kana nan kana neman shi a babin zakka sai ka gan shi a babin salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To wannan aikin da kake ko, to sunan shi itibar, dan haka sai dan uwanka ko abokin ka ce zanka, sai ka zaro wannan littafi sai kai haka, sai ka zaro wannan sai ka aje kai ne kake ne, sai ka ce kana itibari, to yanzu kai mishi yaran malaman hadisi kenan, to wai kana ce mai ne kana da wani hadisi da ya inganta kuma kana neman wa wannan hadisin wata hanya ne, ko kuma kana da hadisi bai inganta ba amma kana so ka nemo ko za a samu wata hanya da ta inganta, ko kuma kana da hadisi ne da hadisin hasan ne kana so ka gano ko akwai wata hanya da za ta mai da shi sahih, shine itibar din. To wannan aikin jama'a ku kiyaye, za ka iya shekara 10 kana yi, amma a yanzu Allah ya ƙara sauƙaƙe mana da irin waɗancan fasahohi da nake magana, waɗanda idan ka duba baka gani ba, malaminka yana riyad sai ka buga mishi waya, ana ba fata malam hadisin Jabir dan Abdullahi ne akan alwala, naga hadisin na hukunta cewa hadisin hasan ne, wani hadisi ko za a samu wata hanya wadda zai zama sahihiya sai ce ka duba Nasibur Raya, al-Imam Zainai yayi takhrijin shi, da ka dauko Nasibur Raya sai ka ga takhrijin dubba Zainai yayi ya kawo hanyoyin ne su ma sun kare daga ba'isuwa sai hasan, har yanzu Zainai bai kara wani abu wanda baka da shi ba. Sai ka sake buga wani malaminka da ke Misra, ana ba fata malam hadisin Jabir na gano hadisin hasan ne, ko akwai wata hanya da hadisin zai zama sahihi, sai ce ka duba Al-Badr al-Munir, Ibn al-Munakkin yayi takhrijin hadisin, anan ba yana baka ansa kai tsaye bane amma yana kawo maka mazan ne inda yake zaton zaka samu ansa. To dalibai a Najeriya su kawai sai ce to malam ina zan duba, ana ana gina ka ne inda Alhaji wani ne mai awo ko Alhaji wani ne sai da shadda ya zo yana tambaye sai ce mai Alhaji ta zane tashi ya tafi kawai zai fitar da zakka, amma kai dalibin ilimi kai ne magajin malamin a gobe, in ya zama kullum malam zai dafa ya sa maka a baki ranar malam ya mutu fa, dan haka malam ya san ansar wani lokacin zai kigira maka sai ce tafi kaje ka duba wuri ka ba, in ka duba ka ce ba gani ba sai ce to duba kaza, kuma in ka duba sai ce sake duba kaza, sai ka bugo ka ce malam na gani sai ce to shikenan, sai ce to ka gani eh sai ce to kara da wuri ka ba kuma, to yanzu shikenan yanzu kun zama abokan juna, tunda ka gani yanzu amsa ta tabbata sai ce to duba wuri ka ba, za ka sake samun bayani kara duba wuri ka ba ma kara duba wuri ka ba, wannan yasa a bisa wannan manhajiyar za ka wayi gari ka tara littafai masu ɗimbin yawa, kuma littafan nan zai zama ko da baka karance su duka ba amma kowane littafi ka taɓa yin karatu a cikin shi, ko kun fahimta jama'a, ka gaya min wanda aka tarbiyantar da shi a bisa wannan manhajiyar ko shi yake da lokacin da zai hidima ga ƙungiya kaza ko movement kaza ko association kaza, yau za a yi taro kaza, gobe za a je wurin yan sanda kaza, jibi ana rikici kaza, tsakar wannan lokacin rashin aikin yi ne biyu yake kawo waɗancan abubuwan fa. Saboda haka jama'a, wannan aikin da kake shi ake kira itibari, to saboda ƙurewar lokaci za mu saurara a nan, in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu tsaya za mu ƙara sharhi da faɗaɗawa akan wannan mas'ala ta itibari in sha Allah ta'ala, muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.